Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan dukuna cikin koshin lahiya da wannan yammacin Laraba 2 ga watan Disamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai kasar Jamhuriyar Nijar. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fakin
tare da Halima Jumrau.
Da yawan matasan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su da yadda suka tura motar canji ta tashi, ta tafi, ta bar su, ta mabule su da hayaki. Daidai ne kowane matashi ya ce sai aikin gwamnati, ko kuwa lokaci ya yi da matasa za su canza tunani, su daina dogaro da gwamnati. Dole ne sai an yi tafiyar shugabanci a ƙasa tare da matasa?
Ya kamata a samu matasa mafiya yawa a cikin tafiya.
Amma hakan ba zai yi ba sai su matasan sun bawa kansu gudumawa. Gwamnati ba zai yi ta bawa kowa aiki ba. Ya kamata shi kullum matashi yana tunanin me zai yi.
To wai ma salon mulkin demokradiyya taimaka ma matasa yayi ko kuwa kashe musu zakata yayi.
To lalle hakan yanzu kudin ilimin matashi yana neman gobe a dindin dan siyasa ba da ƙarin shiga da ilimi.
Za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa ta yaya matasa za su tsara kansu su zama masu taka rawar gani a fagen siyasar ƙasashensu. Kuma masu faɗa aji a cikin harkokin cigaban ƙasashensu. Sannan can daga ƙarshe, Isa Lawal Ikara ya taho da labarin ɗan iya wanda ya kamata duk wani matashi ya tsaya ya saurara. Ku biyo mu, ku ji duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Jamila, Allah ya sa za mu samu lokacin yin magana a kan uban Facebook. Zuckerberg, Allah ya sa muna da lokaci. Yawa, to ga amsoshin ku, wato game da tambayar mu cewa ta yaya matasa za su tsara kansu su zama masu taka rawar gani a fagen siyasar ƙasashensu kuma su zama masu haɗa aji. To su waye suka haɓaka siyasar Afirka ɗin ba matasa ba? Ai, a kowace ƙasa a duniya da mu take alfahari ba ma a Afirka ba. In ba mu matasa ba abinda zai yiwu. Yanzu ku ɗauki misali da Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari saboda mu matasa mun tsaya masa ne lashe zaɓe, wanda nasarar da ya samu ba ƙaramin tarihi aka kawo ba a siyasar Afirka. To amma ku duba yadda ya raban muƙamansa, in ya yi adalci ga matasa ku haɗa min. Ta yaya za mu zama gawurtattu a siyasa idan ba a ba mu muƙamai ba? Saƙo daga Bashir Muktar Yusuf Zaria.
Yadda matasa za su samu damar hakan shine su guji karɓar kuɗi don zaɓen wani ko wata da ba su cancanci wakilcin al'umma ba. Su zama masu karatu da kuma gaskiya a cikin karatunsu. Kada su zama masu magudin jarabawa da baran dan siyasa. Idan dan siyasa ya ci zaɓe bai nema wa matasa aiki ba, sannan ya dawo wai ya nemi komawa karo na biyu, su gaya masa gaskiya, su kuma ki goya masa baya. Su kuma jajirce wajen neman ayyuka da mukamai na siyasa, ko da suna ta gwadawa ba su samu ba, wata rana dole a dace, saboda duk mai nema yana tare da samu. Saƙo daga Ado Sani Kayarda daga Jos, Nigeria.
Sai su rungumi hanyar neman ilimi da kuma aiki da shi, su kama aiki ko sana'a don dogaro da kai, kuma su yadda ɗabi'un shaye-shaye da zaman kashe wando da sauran ayyukan asha, sai kaga komi suka faɗa dole a saurare su. Saƙo daga Bashir A. Salisu.
Gaskiya ita ce, mu matasa muna so mu ba da gudunmawa, amma ba a ba mu. Dalili kuwa shi ne, ana yi mana kallon yawanci za mu yi taɓar gaza, wanda abun ba haka yake ba. Domin kuwa ba a tare an zama ɗaya ba, akwai nagari da yawa a cikinmu. Kuma ma nagarin su suka fi yawa a cikinmu, in an ba mu shawara za mu karɓa. Sako daga Bashir Nasiru.
Yau da gobe gaskiya na ji dadin wannan maudu'in saboda lokacin zabe ya tunkaro. Mu a Niger na ga yadda matasa suka rungumi junansu wajen hada kansu da ma hitar da ƴan takara a tsakanin su. Wannan ya nuna dole a tahi da matasa a cikin dukkan tahiyar da za a yi. Sako daga Al-Mustafa Abdulrahim.
A gaskiya za su iya ba da gudunmawa masu tsoka amma ya kamata samari su cire kwadayin samun mulki ko mukami daga zukatansu. Ita ma gwamnati yayin da danta ya kai mata shawara ta karbe shi hannu bibiyu sannan ta dan ware dan wani kaso da za ta dan karrama mishi da shi. Tunatarwa kasashen duniya da haka suka taso. Saurara kudirin dan kasa muhimmi ne ga kasa. Sako daga Sami bin Abubakar Hausawi.
To yau da gobe ku bani hili da in yi tsokaci kan wannan magana. Hakika mu matasa hanya ta farko da ya kamata mu bi ita ce mu kaurace mu jajirce a daina amfani da mu a matsayin karnukan harautan ƴan siyasa. Na biyu mu kasance masu kishin kasar mu ba kishin aljihun mu ba saboda idan muka kasance masu kishin kasar mu kuma muka zama masu dogaro da kansu to ba wanda ya isa yayi amfani da mu. To idan muka tsaya a wannan hanya za mu zamanto masu hada aji a kasar mu kuma ayi aiki da mu kuma mu hada aji. Sako daga Mubarak Bello Manji.
Yanzu ga zauren matasa inda Hassan Maina Kaina ke ci gaba da jagorantar muhawara tare da Abdullahi Aliyu Katsina na kungiyoyi masu zaman kansu a Abuja da kuma kakakin majalisar matasan Najeriya Abba Waziri. Daidai ne kowane matashi ya ce sai aikin gwamnati ko kuwa lokaci yayi da matasa za su canza tunani su daina dogaro da gwamnati. Dole ne sai an yi tafiyar shugabanci a ƙasa tare da matasa?
Matsalolin matasa a Najeriya ba za su ci guda uku ba. Na farko lalacewar shugabanci wanda shi haifar da rashin son ba matasa dama su taka rawa da ya dace a bangaren shugabanci. Bangare na biyu lalacewa ilimi da rashin ingantaccen ilimi wanda yake haɗe da tarbiyya. Na uku illa ta rashin samun sana'a ingantacciya wanda za ta rike mutum kuma ta rike ƙasa. A kowane lokaci ni bana yadda da maganar ilimi kawai, amma ina yadda da mutum ya samu ilimi kannan kuma ya canza tunanin shi daga white collar job zuwa kirkiro da wani entrepreneurship. Ko idan mutum yana da irin wannan abubuwa zai faru. Na farko ko uku ma zai rike kanshi, zai zama engage, ba zai samu lokacin tunanin wani abu mai kyau ba, kuma zai jawo wani ya sanya shi ma ya dinga samun wani kudin shiga. Kuma kanta ita gwamnati za ta tatsi tax ko kuma kudin shiga ta wannan bangaren. To amma yanzu tunanin kowane dan Najeriya ko dai white collar job ko kuma shiga dumu-dumu a cikin harkar siyasa a samu mulki. So wannan matsalolin gaskiya su ne wanda suka cakuɗe suka lalata alƙibla ta matasa.
Yanzu Abdullahi ina fahimce ka, kana so ka ce shi yanzu matashi ya tsugi tunaninsa wurin neman cin bulis kurun.
Cin bulis, exactly.
To kakaki kaji ba haka ne?
Ware da gaske wannan haka ne.
To ka mana ƙarin bayani.
Abinda kullum muke cewa ɗin mutum ya samu wani aiki ko wani sana'a muka ce gwamnati ba zai yi ta bawa kowa aiki ba. Ya kamata shi kullum matashi yana tunanin me zai yi. Misali idan kai gidan gona, banda kai ka samu abin da zaka rike kanka, akwai mutum ɗaya zuwa biyu ko fiye da haka, ya danganci girman abin da kake, wanda su ma za su iya samu yadda za su rike kansu. Idan aka yi haka kuma tattalin arzikin ƙasa ma tana gyaruwa. Misali idan ka duba ƙasa kamar China da Amurka, za ka lura kan cewa abin da ya gyara tattalin arzikinsu shine yawaitan mutane da su ma kansu suna yin wani abu da suke siyarwa. Sun taimaki kansu su rage wa gwamnati kuma nauyi, kuma wanda suke tattare da su ana samun ayyuka da yawa. Idan ka ce kawai gwamnati ne za ta ba da aiki, gwamnati ta ba da aiki, yanzu waɗanda muke da su wanda suka gama makaranta a wannan ƙasa, in ka duba kason da suke aiki da wanda ba su aiki, sai ka ga wanda ba su aikin sun ninninka kuma sun firin jaye akan wanda suke aiki, saboda kowa tunaninsa ya allaka kan cewa zai jira gwamnati ta bashi aiki.
Kuma white collar
job, yawa. To matashi ya kamata ya ankare gane shi ya sama wa kansa aiki kuma ya sama wasu aiki.
To yanzu bayan wannan honorable, idan muka tambaye ka irin lissafi irin naka, menene matsalar matashi a Najeriya, kai me zaka ce?
To matsalar matashi idan zamu gaya wa kanmu gaskiya akwai lalaci. ba kullum bane gwamnati take samu wa matashi mafita. Idan gwamnati ta yi nata, kai ma kai naka, sai a samu kusa ko muko mai kyau. Amma idan kullum gwamnati ne ake jira ta yi, kai kuma ba ka yi, to sakamakon gaba ɗaya ba zai kyau ba. Idan aka shirya lalaci aka sa himma, bayan an nemi ilimi din, an nemi wani sana'a da za a yi, idan aka jure a kai, kuma matasa in ka lura suna da matsalar rashin juriya, na san matasa ba ɗaya ba biyu ba sai mutum ya kama wani abu ya fara. Idan da zai haƙure doki akan wannan za a ci nasara. Kwana biyu sai hankalinsa sai ya koma wani wuri. Duk wanda ya je yana da wani canji a account ɗinsa idan lokacin zaɓe zo, sai ka ga ya posta zai ce yana son dan majalisa. Saboda ya ga dan majalisa a unguwarsu ya hau bai da komai, ya canja mota, ya ƙara mata, rigan da yake sawa ma duka kuma ya canja su. To wannan sai ya bashi sha'awa. Su na sama da mu ba sa ba mu kyakkyawan darasi. Shi yasa suke rinjayen wanda kaifin hankalinsu ko kuma wanda suke da gurɓataccen tunani. Sai su ƙara sa su a wani hanya, sai ya dawo matsala kuma gaba ɗaya. Idan matashi ya gyara dukkan waɗannan, ya kula da karatu, ya riƙe sana'a, kuma ya cire lalaci, to yana ga wannan ƙasa tamu za ta ci gaba kuma za ta yi kowa da ni.
Abdullahi Aliyu, ka sani ina dawo gare ka. Idan muka duba tarihin ƙasar nan, shugabanninmu na baya lokacin da suka yi shugabanci galibin su duk matasa ne. Amma a yanzu galibi yawancin matasan ba wai damar bane ba su samu, a'a sukan samu. Amma duk inda ka je wuri aka ce maka gashi matashi ne ke jagorantar wurin, sai ka ga tsarin wurin ya dan bambanta. Idan aka ce mutum ne mai dan nisan shekaru, duk cewar na yarda wani lokacin manyan su ma sukan shiga dumurmu cikin magana cin hanci da rashawa da sauransu. Amma ana ganin kamar na matasan a gaskiya Abdullahi idan zamu gawa kanmu gaskiya ya tsara na manya ne.
Wannan shine ya bambanta mutane saboda bambancin tunani da kuma yadda suke. To Haji Hassan, ni gaskiya ba wai ina kare matasa ba, amma da ina tabbatar maka da cewa irin kuduri da gogewa da matasan yanzu suke da shi, shi ne suke su ba da gudunmuwa na canza alƙiblar shugabanci a ƙasar nan. Kuma su waɗanda suke a sama ba sa so su ba da wani damar, saboda zara aka samu matasa guda hudu, uku, biyar a cikin system ko harkar gwamnati, irin canje-canjen da aka gani zai ƙarfafa gwiwa na ganin cewa ya kamata a samu matasa mafiya yawa a cikin tafiya. Kaka mata shugaban ƙasa da tije ne, yana da nisan shekaru, kuma da shi za a aiki, shi ne wanda ke sa ido akan harkokin shugabanci, kuma bai yadda da cin hanci da rashawa ba. Akwai majiya ƙwaƙwara da na ji, akwai wasu mutane da ake ganin cewa bai kamata a sanya su a wani abu ba. Amma ɗaya daga cikin tsofaffin shugabanni yake ba da shawara cewa in dai kai za ka yi jagoranci, domin su ma zargin da ake musu yanayi ne ya lalata su. To yanzu wannan yanayin naka na rashin yadda da cin hanci da rashawa, to ba zai yadda da lalacewa ba. Kuma ko da lalacewa ne za su zama na kirki a ƙarƙashin kulawarka. Saboda ni abin da nake tunani shine matasa ya kamata, in ba za a iya ba su manya-manyan shugabanci ba, to akwai wasu ƙanana da ya kamata a ba su, domin su ma su motsa daga inda suke zuwa wuri. Bari mu baka misali. Muna cikin wanda muka yi wannan gwagwarmayar, akwai wasu abubuwa da ake tunanin ya kamata su zo hannunmu a matsayin abin da za a riƙe na ɓangaren shugabanci ko wani abu. Amma a wasu majiyu da muka ji, wasu na ta ƙoƙa faɗi tashi su ga cewa abin bai yiwu ba, an ci gaba da tafiya a yadda aka saba. Saboda kaga irin wannan wani lokaci ne matasan da suka jajircewa, kamar yanzu bayanai da ake ta yaɗawa cewa an tura mota ta tashi baccin ma gudu da ta yi kuma ta baɗa ƙasa ma wanda ta suke ba. So ni kaga irin wannan wani
ina zuwa. Honorable Abu Ziri, kaga Abdullahi a lokacin na ce ku matasa kun shirya wurin shiga wancan ƙasa, da gaske kun shirya?
Kwarai. Abin da ya sa kaga kowane lokaci ake kare su matasa daga sabon matsayi ɗin, saboda idan aka gane daɗin matashi a wannan ƙasa namu a ɓangaren shugabanci, to ina ga duk wanda ya kai wani mataki a rayuwa kuma zai zanto ba za a bashi gudumawa na ƙuri'a ba, saboda mu muke da ƙuri'a a hannunmu. Misali, kamar yadda aka yi magana kan cewa shi mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa shekaransa 41, to abin da ya yi a wancan lokaci ɗin shi ya sa bayan shekara kuma 30 da ya dawo jama'a suka zaɓe shi. So wannan zai nuna ma kan cewa ko da akwai gurɓatattun matasa ɗin, zaka ga kan cewa kuma a cikin su akwai matasa na kwarai wanda za su iya taka rawan gani su kawo sauyi a wannan kasa ta mu. Amma hakan ba zai yi ba sai su matasan sun ba wa kansu gudumawa. Yanzu bari in baka misali da mata. A kasar nan akwai mata da yawa da aka kama su da maganan cin hanci da rashawa da almundana da sauransu. Amma hakan bai hana ba kuma a zabo wasu matan kuma a ƙara ba su matsayi. Saboda ba za ka yi amfani saboda ka ga da wani ya ci amana ba, sai ka ce kowa kuma zai ci amana. Kamar yadda su manyan akwai na kirki, akwai akasin haka. Haka su ma matasan, kuma ina kyautata zato mu a bangare namu na matasa na kirkin sun firin jayen ninkin baninki akan wanda suke sama da mu.
To yau ma ga Muhammadu Namaiwa Atto, malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar Tawa a kasar Jamhuriyar Niger, wanda ya amsa mana tambayar da muka yi mishi cewa shin salon mulkin demokradiyya taimaka ma matasa yayi ko kuwa kashe musu zukata yayi?
To lalle haka ne. Yau matasa sun maida demokradiyya kamar abu ne wanda zaka zakkuwa kalkashin gida, kamar yaro da mai gidansa ka zo kalkashin ɗan siyasa shi haɓaka ka, ka zama mai kuɗi, kake barazana. Demokradiyya a cikin tallafa halayen matasa ta kasance koma baya a cikin ƙasashenmu, saboda matasa sun bar duka wasu ƙa'idojin da aka san su da su, sun komo kawai sun zama ƴan amsar shata, ƴan taɓikan titi. Yanzu kuɗi ilimin matashi suna tunanin goben shi tana hannun wani ɗan siyasa, yana neman gobe a dindin ɗan siyasa ba da ƙarin shi ba da ilimin. Demokradiyya ta kasance babban haddasa babban koma baya a cikin cigaba na matasa a ƙasashenmu masu tasowa. To in kuka ɗauki matasan ƙasashen, yanzu duka wanda suka zo a siyasar su zo ne don a gunta musu, su koma ganye suke fiɗe-fiɗe da raye-raye, ba sun zo ba ne don su yi aiki don ƙasa. Kuma in ma aka ba su wurin, to sai ku gani duk matashin da aka ba aka ma matsayi a sha tahi yawa bisa ga aikin shi da gyara. In za a yi binciken ƴan matasan da aka ba matsayi a ƙasashenmu waɗanda suka riƙe manyan matsayi, ba mamaki ku ji an ce an kama mutum da aikin handama da albanda da kuɗin jama'a. Halaye ne wanda ba su karrama matasa. Shi yasa ake tunanin a ƙasashenmu matasa ba su da aƙida a siyasa. Kowa neman abin da za ya samu yake. Ba mu mai tunanin shi zo don shi tallafa ko guda ya canza. Yau mun san da kuma baya a ƙasashenmu shi ne saboda da hankalin jama'a. To ba wanda ke tunanin a zo a yi siyasa don a canza tunanin jama'a a bi hanyar da za a ci gaba. Kuma nauyi ne wanda ya rataye ga matasa a harko, saboda in halaye in tunanin jama'a ya canza, matasa su ne za su umarni da shi. Waɗanda 'yan siyasa su ƙarshensu ne suke buga. Yau nan da shekara biyar duka waɗanda ke nan suna gwagwarmayar mulki, nan da shekara biyar da dama ba su iya gwagwarmayar wannan. Kenan ci gaba alheri ne ga matasa, amma su ke tallafawa ake banza da shi. Shi ɗan siyasa mai aƙida ya kasance wanda zai zo da kishin ƙasa da tunanin ta kamata, kuma da tunanin cewa shi ya zo ne don shi tallafa a ci gaba, ba don shi nemi ɗan kaɗan ba shi zama ne. Zan ba ku alal misali, da ku gani an zo rabon makamai a cikin jam'iyya, sai ku ga matashi an ce wannan kaso na matasa ne, sai a waye gari wanda za a ce shi matashi ne ya koyayi shekara 50 ko fiye da hakan. To kun gani kenan su karanta su matasan nishan aƙida ya sa wurinsu ma an amshi musu, wurinsu ma ba su iya kare shi saboda ba aƙida. Yau halaye da dama da kuke gani a ƙasashenmu sun kasance halaye na koma baya. Yau kun ga akasari a ƙasashenmu ana kuka da zalunci da sata dukiyar al'umma da kuma rashin adalci tsakanin jama'a. To in matasa za su mada hankali kan gyara waɗannan halaye na rashin adalci, zaluncin sata dukiyar al'umma da sauransu, ina ganin ai zasu taimaka domin a ci gaba. Saboda in aka samu aka gyara wannan kwana-kwana, to a nan tunani dole ne a kama hanyar ci gaba, kuma dole ne kasashenmu su ci gaba. Canza salon tunani yana da nasaba da ƙoƙarin ganin an ci gaba. Wannan aiki kamar yadda na tuna muku, aiki ne wanda matasa za su iya yi. Yau a ƙasashen can shekarun baya abu ne wanda ku kuka sani. Ɗaliban in lokacin da suke yi suke zuwa gida, amma a lokacin da suke shirin zuwa gida sai a tuna musu da cewa duk kowane in ya tafi gida shi ƙoƙari shi ja hankalin jama'a bisa ga wa'anga halayen da wa'anga halayen. To abubuwa ne wanda ya kamata a ci gaba. To amma yanzu irin wannan tunanin an canza shi, an buɗa shi tunani na siyasa. ‘Yan matasa in suka zo hutu sai su taru gindin wannan ɗan siyasa ya ke tusa musu halaye na ƙyamar jama'a, na ƙyamar sauran abokan hamayya, na neman su kalla lamarin sauran abokan hamayya. Olake shi tusa musu, olake su yi ƙoƙarin su kwatanta ma jama'a menene ya kamata a canza domin a ci gaba. A nan suna iya su canza halaye domin su komo ga yanda aka sani a can da. Yau matsalar matasa in zaki tara matashi 10 za su rabu ba da daɗewa ba, saboda kowa yana neman a ciki shi zama jagora domin su cuci sauran. Sai sun karamar da kansu sun nemi madogara guda inda duka za su maida hankalinsu su shirya su tsara fada da sauran abubuwan da suke tara kansu su nemi akidodi na gari su tsaida tsakaninsu, kuma su nemi yanda za a kasancewa kowa ya yarda da su kuma kowa yana iya bin wa'annan ka'idodin. To a haka nan za su hita da ƙarƙashin ɗan siyasa. In suka hiddo kansu da ƙarƙashin ɗan siyasa su tsaya da kansu bisa ƙafafunsu shi nasu tunani shi nasu hange kama hanya wadda take ta gari, wadda sun kakkafa bisa ƙa'idodi bisa kujoji na gari inda za su huda kansu. Sai matasa sun tsaya sun karamar da kansu a duk lokacin da suka yi tunanin cewa suna da ƙarfin da za su haɓaka tattalin arzikin ƙasa, kuma haɓaka tattalin arziki yana da nasaba da matasa suka kama kansu suka koma aiki suka hita daga cikin halin baya da halin tsaron hannu. In suka gane da haka nan sai za a komo aiki ba aikin gwamnati ɗaya ba. Yau in kuka ɗauki cikin ƙasashen masu tasowa kowa ya san da aikin gona da kiwo sun kasance aikin da yanzu matasa suke kyama ko kuma aikin hannu. Kowa neman ki samu matsayi a office ki je shi zamana cikin sanyi shike rubuce-rubuce ana kiran shi komo. Babu mai neman shi komo da aikin galgajiya, babu mai son komowa a cikin galgajiyarsa. Tunda ba ta yiwuwa a yi zancen haɓaka tattalin arziki ba tare da an bunƙasar da hanyoyi da suka kasance su ne umar uba isar wannan tattalin arzikin. Don ka sai in matasa sun komo ga aiki irin na da, matasa su fita daga cikin halin siyasa na turin mota da taɓi kan hanya su komo ga irin halaye wa'ancan na da, za a kasance su samu matsayi a cikin aikin haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Amma duk lokacin da za su zamnawa a ƙarƙashin wa'annan 'yan siyasar wa'anda suke buga makwarku, to lallai ba su zama komi, za su zama kullum saniyar ware, za su zama kullum ƙasa da 'yan siyasa.
Matasa kuma tso, yau ma ɗan iya na da magana da ku. Ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya.
Yau dai daga ramba da tozali da ɗan iya ya ce ɗan uwa ina yi maka oyoyo, na ce ɗan iya yau kuma mai kashiryo, ya ce matasa ne na ji suna ta wayo-wayo, da na tambaye su suka ce gwamnati ce ta raina musu wayo, saboda ta ce su tafi makarantun da ake karatu su yi ta koyo, amma idan sun kammala karatun suka garzayo sai gwamnatin ta ɗauke kai ko ta wayo-wayo. A maimakon haka ma sai ka ji ta ce kowa ya koyi sana'a don shiga kuduwa sai ka iya iyo shine yasa nake ganin wannan rumfar da matasan suka fake fa tana yoyo shi yasa kake ganin kusan duk abin da ke faruwa da matasan ma su sukan janyo nace to kai dan iya so kake a daki matasan kuma a hana su koke yace a kai dai matasan mu kai san tattara tarin tulun kudi a sawwake da zaran mutun ya kammala karatu sai ya dawo gida ya narke maimakon tunda suna da karfi a jika su koyi wata sana'ar da za su rike sai kawai su koma gida su mummike ko kuma su yi tarabawa a ma'aikatun gwamnati ko neman mukamin siyasa burin su wai su ga kudi a sussunke idan ko ba su samu aikin gwamnati mai gwabin da za su tattara kudade ba sai su bige da roke-roke ni ko kaga gani nake duk wani matashin da ya riga ya kwankwadi karatun zamanin nan fa to yana da wani haske dan kuwa ai ko babu aikin gwamnati akwai sana'o'in hannun da ya kamata su rike su ba sake da sanno ta rana sai ka ji ana suwa na kuma an zama manyan fatake nace to amma dai dan iya ai ko matasan nan ba su samu aikin gwamnati ba ya kamata a dan makalkala musu mukaman siyasa don ka san fa damuwar wasu matasan shine yadda ake mai da su gugar yasa dan iya yace eh to amma fa mukaman siyasa nawa ne ma kwata-kwata a wannan kasa saboda haka ni kiran da nake so in yi ga matasa shine su kama kasuwanci da sana'o'in hannu ko su ma wata ran sa bazararsa kaga su ma sauran matasan da ba su samu yin karatu ba sai zaman sa'in sa za su samu aiki karkashin su har ma su dan nisa da sanin sai kaga lamari na ta kare girma da ko da farko kamar wasa har dai ita ma gwamnati ta samu kudin shiga ta hanyar harajin da al'umma za su ga ayyuka a kasa da haka ne zaka ga matasan mu sun dar matsaran su na kusa da na nesa nace to dan iya Allah ya sa matasan mu su gane su daina zaman jiran na blues su gane cewa zaman kashe wando da tsabar tsagwaran tsammani fa yana kashe zuciya murus saboda haka tunda dai guraban aikin gwamnati sun yi cunkus to sai su karkata hankalin su zuwa sana'o'in hannu da kasuwancin da akai ittifaki akwai kudi turmus in yace ina fata dai matasa za su gane yanzu fa a wannan kasa babu sauran zaman turus su yi ta neman sana'a da kasuwancin da za su yi wata ran ma sai ka ji su a burnin Jamus ko kuma ka ji faman fataucin fafutukar neman kudin ta kai sa Andalus kaga ko ai su da talauci kuma kurungus don kullun suka duba ajihun su za su ji dumus har dai kasar tai kyauta yadda dukkanin majalisin yan zaman kashe wando zai yi dadus
na ikara ikon Allah kin ji dan iya ko
najisa Jamila a gurguje ka hame maganar Zuckerberg wannan mai Facebook kisa a kasar Saudiya a karan harko an ba mata dama su hito su yi zabe kuma su tsaya takara
da gaske
yanzu haka akwai wajen mata 900 da suka yi register za su tsaya takara kuma an ba su dama su yi zabe saboda haka a yankunan mu akwai kasashe inda musulunci ya yawa ba da Saudiya ake koyi ba
sosai
to
gangan to ai shine yanzu me za su ce
gangan muna nan muna jira mun sa ido
shine ai ko za ki fito ne
ina yanzu dai mu a dai Saudi ai muni jar da dama ku ne a Najeriya kuke da wannan matsala
gaskiya
to Jamila ba lokaci da mun yi magana Zuckerberg
yanda suka bada kudin su ko
kashi 99 cikin 100 na hannayen jarin kamfanin su na Facebook za su bayar
saboda kawai sun samu
miliyan 45
saboda kawai Allah ya ba
dala miliyan 45 45 billion kin ga hannaye turanci ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
da Daniel Brown da Mr Nelson Lopes ni Halima Jumarau ke sallama da ku sai gobe mun saki haduwa da ku inda zamu tattauna batun kiwon lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.